sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin mu dake birnin Yamai a dalilin yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kungiyoyin 'yan ta'adda irin su Boko Haram da ISWAP na shirin bullo da wani sabon salo na canzawa matasa tunani domin rungumar aƙidar su. Za a ji kuma ƙarashin hira ta musamman da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da Fatima Uwa Jibril, wata 'yar ƙasar tarayyar Najeriya da ke da zama a ƙasar China. A wannan karon za a ji yadda 'yan ƙasar China ke kallon 'yan Afirka. Akwai shirin kuwa Bargida da kuma sharhin jaridun Nijar, amma dukkaninsu sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Kasashen New Zealand da Italiya sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta daƙile yaduwar cutar coronavirus, a yayin da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, wanda ya koma bakin aiki jiya Litinin bayan murmurewa daga cutar COVID-19, ke cewa zai yi wuri a sassauta takaita harkoki a Birtaniya yanzu. Johnson, wanda ya yi jawabi a harabar ofishinsa da ke Downing Street, ya ce ya fahimci matsuwa da kuma zullumin jama'a. To amma muddin aka sassauta takaita harkoki a yanzu, za a fuskanci kasadar abin da ya kira sabbin mace-mace da kuma barkewar cutar, wanda zai ma daɗa gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Na ki in salwantar da dukkan fama da sadaukarwar da mutanen Birtaniya suka yi da kasadar fuskantar wata barkewar annobar a karo na biyu da rasa rayuka da dama da kuma buwayar ɓangaren kiwon lafiyar Birtaniya, a cewar sa. Johnson ne shugaban ƙasa na farko da ya kamu da cutar COVID-19, ya kuma shafe kwanaki a ɗakin masu buƙatar matuƙar kulawa a asibiti inda ya yi fama da cutar. Yayin da Amurka ke nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, jami'ai da ƙwararru na cewa Amurka za ta ci gaba ne da aiwatar da takunkumi da kuma takura kan Koriya ta Arewar. Muna ci gaba da kira ga Koriya ta Arewa da ta kauce matakala, ta mutunta abubuwan da suka wajaba a kanta ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan ta koma kan tattaunawa ƙwaƙƙwara kuma mai ɗorewa, wadda ta tanaji cewa Koriya ta Arewar za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, ta daina shirye-shiryen makaman nukiliya kwata-kwata, abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya muryar Amurka kenan jiya Litinin. A yayin da Koriya ta Kudu ke watsi da rahotanni da dama da ke raɗe-raɗi game da yiwuwar mutuwar Kim, tare da kuma jaddada cewa babu wasu take-take na ba sabon ba a Koriya ta Arewar, masu nazarin al'umura na mai da hankali ne kan yanayin Kim Yo Jong, kanwar Kim wadda ake bayyana ta a matsayin yardajiyar mashawarciyar Kim. Rundunar sojin Amurka da ke jan daga a Afirka, AFRICOM a takaice, ta ce wani harin jiragen sama da ta auna kan kungiyar mayakan Al-Shabab a watan Fabrairun da ya gabata ya yi sanadin mutuwar farar hula biyu, ya kuma raunata wasu uku. Gano hakan ya biyo bayan binciken da aka yi, wanda aka saka sakamakonsa a rahoton kwatan farko na AFRICOM game da fararen hular da aka ritsa da su, kuma shi ne karo na biyu a tarihin rundunar da ta ce farar hula sun mutu a Somalia sanadiyar harin jiragen sama da Amurka ta kai kan mayakan masu tsaurin ra'ayin addini. Tun bayan da na fara jan ragamar wannan runduna, mun daɗa mai da hankali kan bayyana gaskiya game da harkokin da muke gudanarwa, a cewar General Stephen Townsend, kwamandan AFRICOM, a wata takardar bayani da aka raba ma manema labarai jiya Litinin. Ya ƙara da cewa, idan mun gaza za mu fito fili mu ansa cewa mun gaza. Kwamandan ya ce an kashe farar hulan cikin abin da ya kira yanayi na takaici da kuskure, a wani harin da aka kai ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Harin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu 'yan ta'addar Al-Shabab biyu, waɗanda dama su aka auna. Ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba. masu ilimin kimiyyar sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar su iya yi da wuri, wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwa a sassan duniya ganin ana iya samun rigakafi ba tare da an jira har sai baɗi ba. A makon jiya ne aka fara gwajin rigakafin, wanda cibiyar Janet Institute ta jami'ar Oxford ta ƙirƙiro. Masu ilimin kimiyyar na shirin gwaji ma mutane da yawan gaske a tsawon wata guda, wanda hakan ya yi matuƙar sauri idan aka kwatanta da yadda akan ƙirƙiro rigakafi. Ƙarin jihohi a Amurka jiya Litinin sun fara kauda wasu daga cikin matakan taƙaita harkoki saboda daƙile cutar coronavirus, a yayin da gwamnatin Trump kuma ke sake nazarin tsarin yadda jihohi za su iya buɗe harkokin hada-hada da makarantu da wuraren ibada sannu a hankali. Kafafen yaɗa labaran Amurka da suka ga tsarin da ake shirin gabatarwa ɗin jiya Litinin sun ce tsarin ya haɗa da rufe duk wani ɗakin cin abinci a ofisoshin aiki, da amfani da cokala da wuraren sa abinci na zuburawa bayan an gama a wuraren sai da abinci, da dakatar da waƙoƙi a harkokin ibada.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi ta yi gargaɗi kan wani shirin ƙarƙashin ƙasa da 'yan ta'addar Boko Haram da ISWAP ke yi na ɗibar sababbin mambobi daga cikin al'umma, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko muna daga Abuja.
Wata sanarwa da rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi ta fitar ta ce ta sami sai har rahotannin sirri da ke nuna Boko Haram da ISWAP da halin yanzu suke cikin halin kakanikayi na shirye-shiryen kaddamar da tsarin canzawa matasa tunani da zumar sanya su cikin ƙungiyoyin. Sanarwar wacce kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga ya sanya wa hannu ta ce 'yan ta'addan na da kuma tsarin garkuwa da mutane don sanya su cikin mayakansu ƙarfi da yaji. Biyo bayan ruwan wuta da dakarun suka yi taiwa 'yan ta'addan a 'yan makonnin da suka gabata, da kuma mummunan ɓarkar da ta ɓullo kai tsakanin su 'yan Boko Haram ɗin suya su a cikin gida saboda kuɗi da kuma mulki. Wannan ya rugurguza tasirin su wake ɗaya. Al'amarin kenan ma da ya sa 'yan ta'addan yanzu haka suke fafutukar neman sabbin mambobi. Rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin a saboda haka tana jan hankalin matasa, musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, da shiyar da ke ɓangaren tafkin Chadi a ƙasar Chadi, da kuma shiyar Difa a jamhuriyar Nijar, kana da kuma shiyar arewa mai nisa na Kamaru, da su yi takatsantsan da farfaganda irin na 'yan ta'addan waɗanda suke alkawarta musu tsarin canza rayuwa ko kuma jihadi da sunan addini. A cewar mai bincike kan ta'addanci na ƙasa da ƙasa Farfesa Muhammad Tukur Baba, ya ce lalle kam akwai ƙarin dalilan da ya sa 'yan ta'addan ke son cimma wannan mummunan aniya ta su a wannan wata mai tsarki.
Sun dauki wannan wata ne na ga duka masu bin musulunci da al'adun musulunci, wata ne mai albarka, lokacin da shi musulmi da sauran musulmai suke karfafa dini, suke karfafa aiki da yake da kyau, aiki da addini, yace a jawo hankalin jama'a su yi daidai, su bi hanyar addinin nan. Don haka kaga ya kasance wannan wata ne da za su tunawa jama'a da suke da sha'awa kamar su matasanmu cewa to in fa kana son Allah ba abin da ya fi ka nuna ga ya wuce ka shiga jihadi. Don haka lokaci ne da ya gaban ya kasance lokacin da duk musulmi ke son ya kusanci ibada. Don haka sun yi amfani da wannan kaga wata propaganda ce a duk wajen jawo hankalin yara da matasa da su maida hankali kar su kusanci waɗannan mutane, kar su karɓi wani kuɗi da sauransu. Sannan kuma su waɗannan shugabannin a samawa yara ayyukan da zai amfane su, kuma a faɗakar da kansu na cewa waɗannan ayyukan sun fi wa kowa tasiri.
Wing Commander Musa Isa Salman da ke zama Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin Najeriya ya ce baya ga ƙoƙarin dakarun tafkin Chadin, su ma gwamnatoci da shugabannin addini suna da irin rawar da za su taka domin cimma manufa.
Maganan gangamin samun sabbin mayaka domin su
maye gulban kuma mutanen da rundunan sojan multinational justice task force ta kashe a kwanakin baya ko kuma har zuwa yanzu wato mayakan Boko Haram daman mutanen da kenan suke targeting samari waɗanda suka kai munzulin a ce suna da abin yi ko kuma suna da karfin da za su iya yaki da sauransu kuma ta kafofin da suke bi wurin wannan recruitment draft din shine alƙawuran abubuwa da dama. Na farko ina son na jawo hankalin gwamnatocin da ke waɗannan yankin tafkin. Sifo wannan recruitment draft din da ake magana ba zai ƙare ba da zaran mutane matasa suka ci gaba da rashin abin yi. A ƙarshe shine wato abinda su shugabannin addini da kuma na gargajiya da sauransu za su yi shine a kullum su ci gaba da wayarwa matasa da kuma iyayensu kan cewa wannan al'amarin ba addini bane kuma ba haka addini ya faɗi ba, saboda idan aka samu mutane ba su shiga sai ga cewa idan kuma aka famosu aka ci gaba da wannan offensive action din sai zama cin wataran har ya zama cin su kansu ba su da mayakan da za su shiga sauransu da masu yaki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla abin ninkon ne kuma na jamhuriyar Nijar, al'umma na kokawa ne da ci gaba da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kwanaki kalilan da soma azumin Ramadan. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A daidai lokacin da aka soma kwarara a cikin wata azumin Ramadan na wannan shekara ta 1441 ta hijira ta kalandar addinin Islama, wanda ta yi daidai da shekara 2020, jama'a ne suka soma kokawa a jamhuriyar Nijar game da halin da suka cinci kanunsu na azumin wannan shekara, kamar yadda Abdulaziz Musa na kungiyoyin farakulla na birnin Gombe ya mini karin bayani.
Duk musulmi dai ya san da cewa gaskiya in ba Allah ne kawo sauki ba, bana ana fuskantar wahala. Wanga azumi ko shekarun baya da in ka duba ya mutane suke azumi balle bana wadda duk duniya komi ya tabarbare, musamman nan kasashen Afrika wadda bamu isa kanmu ba, komi tsada a banza ma lokacin azumi in zai zakwa abubuwa na tsada balle yanzu kai ma corona covid din ga shiga an like boda, wannan matsala ne babba wanda zuwa wannan lokacin abun ya ana shiga mutane akwai consequences da wabi cikin shi. Na biyu ga wanga ciwo da ya shigo ya ce deja akwai gaggar imani ga mutane, tunda in ka duba kasashen da nake wata rahama in zai shiga yanda suke kasan preke su kai hatta dan ma in ka duba in lokaci zai zakwa yanzu in ka duba Christmas din zai zakwa kawai kayan su van tozan can naki kayan jikka bai ka ganshi jikka uku jikka ka biyu 300 wadansu kado ma ka ban an ga an rasa yanzu zai ma sai a ba mutane banza amma ba mu garin ba. Yau in ka duba transport da an ce ma kudin mota ya yi tsada, dole kaya su yi tsada. Epi duk menene ake so abun wanga mu yanzu gwamnati ne kamata ake tai exoneration, ka gane tai to karara a kwatanta mutane a yi sensibilization paske yau gwamnati di alama a ganin duk mataki mai kyau ma in gwamnati ta doka in dai talakawa da wanda aka dauka ma matakan ga ba su gane ko yin ba banza ne ana zamban su mana.
Wannan matsalar da ta hada da tsadar rayuwa ga allobar cutar coronavirus da sauransu ya haifar da mamaki wa al'umma, kamar yanda Pastor Abubakar Musa ke cewa ai wannan wata rahama ne amma ya fi kowane wata tsadar kayayyakin masarufi.
Yan uwanmu masu yan kasuwa da yan uwanmu masu hannu da shuni a sauƙaƙa abubuwa, saboda a lokacin da ake yin azumi ana neman rahamar Allah ne, ana neman jinƙai na Allah, kenan kowa yana buƙatar lada ta Ubangiji Allah, kenan mu sauƙaƙa ma kaya. Yau in ka duba gani a galasma da ake sha mun sani a lokacin da ba azumin galas da lagunmu dake, amma galasa wani wuri zaka isa 20, wani wuri zaka isa 30, wani ma zai zuwa sai kai wani sai sai da 40.
Daga cikin matsalolin da azumin wannan shekara yazo da ita har da ta rashin samun yin ibada kamar yanda aka saba ta sallar tarawihi ko hamsu salawati a kowane ini ko sallar juma'a a kowane sati, abinda ya sa malam Sama'ila Sulaisi na birnin Kwani cewa babu laifi don musulmi sun yi hakuri da salloli na nafila na tarawihi saboda wannan larurar ta allobar cutar coronavirus, kamar yanda likitoci suka ba da shawara.
Sallar tarawihi da tahajjudi na filaji in san samu ne yin su gida yafi falala babu laihi idan an hadu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komai amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba daya da ita wanda muna fatan Allah ta'ala yayi mu to babu laihi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a kaurace ma a haduwa to abin da mai kyau musulmi su kaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an hadu akwai yuwa a kamu to da haka sai musulmi su zama masu fahimta masu ganuwa masu dogon nazari
azumin na wannan shekara cike yake da kalubale masu tarin yawa ga musulmi da sauran al'ummomin duniya irin waɗanda ba a saba huskantar irin su ba a can shekarun da suka gabata Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma sai karshen hira ta musamman da Ibrahim Ka Almasi Garba yayi da Fatima Uwa Jibril wata ƴar kasar tarayyar Najeriya dake da zama a kasar China kuma tsohuwar ƴar jarida da kuma a yanzu take aiki a garashin wani kamfani mai suna Star Times Media Company dake birnin Beijing na kasar China anan Fatima na bayani ne kan yadda ƴan kasar China ke kallon ƴan Afrika
Ako da ta taba ce mun wai in mun je kwaso yaran mu a makaranta ya muke mu gane su nace ku ya kuke ku gane kanku su sun san yaran su nace to ai mu muna ga kakanku da duka family house ɗaya ne wai nace mun yanda kuke gane kanku mu ma haka muke gane kanmu kuma yanzu mun zama mu nan din ya kai ga mun ga Japanese zamu gane shi mun ga Korean zamu gane shi mun ga Taiwanese Vietnam zamu gane shi haka Malaysians duk zamu gane su saboda mun dan zauna da su kadan suna yaran zamu ci nace to mu ma Africa haka ne amma impression din da su ake ba su gaskiya su ma yanayin nasu tsarin ya nuna kusan komai su suke mana akwai lokacin da wani abokin aiki na taba ce min da nace mishi zan koma gida yace wa shi yana ganin kaman zaman nan zai fi mun kan gida nace don me yace wai muna da lantarki nace mu ko ke lantarki nace ko ba mu da lantarki muna generator ku nace ko ba mu da generator nace muna da solar nace kafin solar nace ni dan ina ma da inverter nace duk ba ko kuka kirkiro su ba yace eh da yake hadda kuruci yace wai kina da mota nace ni ko ke da mota wai ina da AC nace mota gida office nace kai wai wani irin talauci ne aka nuna muku muna da shi ne a Africa a Nigeria kuke mana gani gani daga baya yazo Nigeria ai ya gani ya ga yanda mutanen mu ke da shi kuma ya tantance galibi wanda suka fita waje za su samu different views amma da yawan su ba su fita waje ba saboda yawan kasan su saboda haka duk lokacin hutu suna neman permission ne su je wani yanki su yi hutu su ga yanayin garin so mu ma in zamu da Najeriya ai mana irin wannan koda yanda ake yi da ne ayyukan da ana exchange ɗin nan mu ma fara sanin kanmu sannan ai instilling discipline ba mu da da'a mu ke jama kanmu bakin jiri mu ke jama kanmu wulakaci wanda ba su kai ba su gulakanta mu
to ko wadata da ci gaba na takarwa wajen raina baƙaƙen fata da China wake yi
su ma cirani suke zuwa jakulla suke kwarai da gaske wani ba shine ma anan ko anan jakulla yake billahi lazi jakulla suna da masu jakulla fiye da tunaninku tunda ai muna nan suna zuwa suna mana shara da wanke wanke da gyaran gida duk sati ko duk wata su ma cirani suke zuwa daga nasu kauyuka da za su hada kudi gaba ɗaya kudin da za su hada su koma da shi kauyen su in kuka fassara a kudin mu na Najeriya wasu bai kai ma $100,000 ba dan kusancewan su ma fa suna da talakawa kuma ko anan ga sunan a subway a kasuwa in mun je ga sunan zaune su ma suna bara amma kuma sun yi controlling media din su akwai abubuwan da babu wanda ya isa ya nuna a jarida ko a TV ko a wani abu amma mu an bar mu a sake saka ko hotuna ne suka dauko ɗan Afrika sai kaga su kuma suna nuna namu bakaken yara kazamai da kuda ke bin su a baki da gashin su yayi kuda haka sai ana nuna sai a rika cewa en fejo ɗan Afrika so in suka ganka kai looking good sai su yi mamaki Afrika daga ina sai a ce South Africa, saboda South Africa sun san akwai turawa rinan hankali.
To madalla, karfa a shafa, muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka san da ba awa ka sace. Darago daranda masu ya zama. Hayi wani goma. Mola wadaka, sai wadaka jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi na asalin kasar Niger, mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro da ke na Amurka.
Bayan sai da wata guda aka ce a koma a aiki. A koma ga aiki to wannan abun ya wa Bature nan ciwo. Suka ce za su nemi akwai lokacin da za su samu rana tare da san da bai wani abu gare su kuma za su hana ba. Da na samu wannan murskin sai suka ce a ba za mu barka ba ka tafi, muna buƙatar ka taba in ka tafi kafin mu samu wanda zai ɗauki wurin ka sai mun ba shi formation wata shida kenan. Yanzu gaskiya buƙatar da ya kamata ka sa kamfani a tura ka karatu babu ita ka zauna kawai ka yi aiki. Sai na ga tunda suka mun wannan abu na ce to kaga in aka yi gaba abun ba zai ba daɗi. Tunda an fara daga haka na ce to gara wa kaina abun na tambaya ma a bani kamar hutu na irin wannan abun da ake cewa misal disponibility. A bani ɗan lokaci na in yi wani ɗan aikin gani ko na iya yin kamar yadda nake yin aikin na wanne ne zai iya yi bani alheri suka ce wannan ma babu in ina marabus ɗaya in yi marabus. Ace ko tunda sun wada ka marabus kin zai Allah da ikon shi kuma ka hanyi marabus kin ma sai na ina cikin dan lissafi na sai na ci fawar gare ne ni zuwa Amurka na kuma da wannan abu Allah sai kama mun a samu visa na ci to gare zuwa Amurka da harkar tiket din da dai ina da alittata kuma da iya aikin hannu ina in nazo da nan akwai aboki na da zo sana ya ce mun zo nan in ka zo ka ci samu alheri aikin ka.
Iko Allah, to ka samu ɗan matsala wajen bidar visa ka shiga na Amurka a lokacin?
Wallahi a lokacin nan ka mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take bada wahala. Wallahi Mala Blaziz ni dai gaskiya ban samu wahala ba ne.
Kuma ka gwada musu da kana da wasu 'yan kuɗi cikin bankin naka ko?
Wannan ban gwada musu komai ba. Wani dai abokina mune abin takardar ya gayyace ni zo da na. Kawai shi ya bani da ita ce na ta yi da ta kuma takardar aikina sai kuma takardar ta take na jirgi don tambayar ma da suka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambaya biyu kawai ta muni ina za ka na ce Amurka ni kisa ta ce me za ka je ka yi na ce a wani abokina ya gayyace ni ta ce ta ce to ka san kuɗin zuwa Amurka daga nan zuwa Amurka nawa ne na ce a ni ba kuɗi ba nake dibi ni a butar da ke tsakankan da ita ce na ba daraja ba wannan ba dan kuɗi bar zancen kuɗi. Na sani a lokacin nan akwai yar Afrika dan zuwan energy yana kamar miliyan a cikin miliyan da in ka bada energy da kira ke baka jika 25 haka.
Iko Allah, ban cika kwashi shekara wajen 15 in ce kana aiki a Niger sai ga ka Amurka. Da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar
abun to kuma gaskiya aikin nan da nayi a kamfanin nan na Sabuli da Tilare SPCN kamar ya bani horo. Ya bani horo da nazo sai na cuciki ban samu wata wahala ba ta kinsuwa da yanda suke tafiya da aikinsu. Tunda da nazo ni ka san ko mucan maulin inda muka baran inda na yi shekara 13 a Nijar ina aikin su ma suna da kashi kamar hawa uku na aiki inda suke ce ma kamar na Amurka ana cewa first shift second shift third shift
kamar travel da shirke nan
travel da shin duk waɗannan na riga na saba da su. Wallahi wala Abdulaziz shigowa ta Amurka ni bai basati na fara aiki
to ai mala to ai baka da takardu ko
ai kuma rashin takardu a lokacin nan a Amurka ba mai tambaya kamata kaza dan idan ka zo inda kake zuwa kamfanin tunda mun isko ɗan uwa da suke aiki ana su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da mutanen su wanda suke da kamfanin nika masu wanda suke sa mutane aiki
na gani
su da muka zo su suka kama mana su suka kama mana ga hanya da zaku bi, ga hanya da zaku bi, ga hanya da zaku bi. Idan ma an tambaye ka kana takarda, sai kana da takarda.
Iko Allah.
Wani bincike ba ake, ba bincike a lokacin nan.
Kinan dai alamun lokacin ana buƙatar mutane, akwai aikin ba mutane.
Aiki nace wallahi Malam Abdulaziz, aiki uku nake.
Iko Allah.
In na sabka daga wannan, sabka daga wannan, in na sabka daga wannan, sabka daga wannan, to aiki na uku shi kuma weekend ne. Sai na dauki juma'a sau dulabi, shi kuma nake security. Kalani.
To yanzu ina da tambaya.
In ka bar wannan gobe ma kana samun wani a lokacin da muka zo.
Ki kenan kana aiki awa nawa ga yini?
To su kambani akwai wanda zaka yi awa 8, akwai wanda zaka yi awa 12. Na awa 12 shine wannan, idan kai awa 8 wannan awa regular awa ne, regular time ne kenan, babu wasu awa. Amma an suka hauda daga awa 1 zuwa awa 4 din nan ko awa 6 nan duka sai a biya ka overtime. Sai a lamka kashi, akwai wanda suke baka ma kashi 100 bisa 100 a baka. Wasu kuma su ba kashi 50.
Malam Umaru Sanda Idi kenan, dan asalin kasar Niger, mazaunin jihar North Carolina dake Greensboro. Mun gode daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin Kowa Bar Gida. Gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Canard Amphiri, wacce ta ruwaito cewa annobar cutar corona na kokarin kawo cikas a tsare-tsaren zabubukan gama garin da ya kamata a gudanar a ƙarshen shekarar 2020 a Niger. Ganin yadda ayyukan rajista ke jan kafa a jihohin Zandar, Maradi da Difa, inda jami'an rajista da dama suka yi murabus. A Yamai kuwa aikin ne aka jingine kwata-kwata sanadiyar wannan annoba. Alhali a watan Yuni da ke tafi ne ya kamata kwamitin tsara kundin rajista ya damka wa hukumar zabe ta kasa Seni wannan kundi, yayin da kundin constitution ke cewa dole ne a shirya zabe kafin shudewar wa'adin shugaba mai shirin barin gado. Jaridar Lanketer na cewa akwai yiwuwar watan azumin Ramadan da muka shiga ya canza wa hukumomin Niger tunani su sassauta wasu daga cikin ka'idodin da suka shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar corona. Jarir ta ce rufe wuraren ibada na daga cikin matakan da ake ta korafi a kansu a sassan wannan ƙasa. Saboda haka jarir ta ce buɗe masallatai a wannan lokaci ya zama wajibi don kauce wa fuskantar tashina-tashina. Jaridar Air Info ta bayyana cewa wani rahoton bincike ya bankaɗo abin da ke kama da kisan kiyashi da aka yi wa wasu fararen hula sama da 100 a yankin Tilaberi, waɗanda aka bizne gawawwakinsu cikin rami guda. Jaridar ta ce wasu dakarun rundunar mayakan jamhuriyar Niger ne ake zargi da aikata kisan waɗannan mutane kimanin 200, waɗanda a halin yanzu wata takarda mai ɗauke da jerin sunayensu ke zagayen kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta, a yayin da ake ci gaba da jerin jin martanin hukumomin ƙasar ta Niger game da wannan al'amari da ke haddasa ciza yatsa a ciki da wajen ƙasar. Domin a cewar masu wannan korafi, bai dace a fake da yaƙi da ta'addanci ba don yi wa bil'adama kisan ƙare dangi. Muƙarƙare da jaridar Le Courrier, wacce ta zo da labarin halin da ake ciki dangane da badaƙalar nan ta dubban miliyon sefa da aka wawure a ma'aikatar tsaro ta ƙasa. Jaridar ta ce tun a tashin farko bincike ya gano manyan jami'an hukuma da hannu a wannan badaƙala, to amma kawo yanzu ƙananan alhaki ne kawai ake yi wa muzarai don ganin sun amawe kuɗaɗen da ake zargin sun handame, a maimakon a fara da manyan mahandama, ma'ana jami'an da gwamnati ta baiwa amanar kula da komai na sha'anin tsaron ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu rufe shirin ga nasihar Ramadan.
Ni ne Malam Haruna babban gardi limamin Juma'a na Jagindar nan da magaran. Sallallahu Alaihi Wasallam yana bayani akan falala ta wanda yake ciyar da mai azumi. Shine Annabi ke taman fadar sa'iman auji hazagaziyan falahu muslu ajrahu. Duk wanda ya ciyar da mai azumi, mutum ne yana azumi, ka bashi ci, ka bashi sha, ka dada da mai ran shi. Wato ka samu lada ta wanda ya wannan azumin daga taimakawa. Dan haka Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam na taman fadar sa'iman ala ta'amin aw sharabin min halalin fi shahar Ramadan. Wanda ya ciyar da ainihin mai azumi, ko ka bashi abinci ko abin sha cikin wannan wata mai albarka, sallat alaihim almalaikatu fi sa'at, mala'iku suna yi mai addu'o'i wato a tsawon wannan lokuta na Ramadan, wato wasafa hawu Jibrilu alayhi salam haje ya hannu da Jibrilu dan jin dadin abin da yake bayan wannan wato ainihin akwai wani bawan Allah shi ma lokutan baya ana ce mai wato ana ce Muhammad bin Abi Salman fadar kulli yawm lailatu fi shahr Ramadan a wannan wata kulle yana ce da 50 insanin mutum 50 yake ba ruwan sha da abinci da abin da ya kamata taro mutane yake da ko ina ku zo ku sha ruwa yana da labar ku zo ku sha ruwa
to madalla da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin mu dake Bindin Yame na Jamhuriyar Nijar a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan Bindin Yame.